أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويا كبرك من سادوا أو أن مسلاتي بيتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنشي قبا دكراتم من رجاب karatun Umdatul Ahkam wanda fawa Imam Abdul Ghaniyu Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 91 a cikin karatun wannan littafi. Mun tsaya mun karanta hadisi na farko a cikin sabon littafi wanda muka shiga Kitabul Hudud. Amma dai yake ga dun mu dawo baya mu fara daga farkon littafi kuma mun ga abin da mun yi zai mana. Muna jaddada godiya ga Ubangiji da ya dantar da mu da samun kawunan mu a wajen watan Ramadan bayan ibada mai tsoka, ibada mai tagomashi wanda Ubangiji ya dantar da mu da aiwatar da ita. Wahatan mu muna fatan duk abin da muka aiwatar a cikin wannan wata mai albarka na daga azumi, sallah, addu'o'i, muna fatan dukkan su kasance karɓaɓɓu ne kuma Ubangiji ya dantar da mu cikin waɗanda aka riga ya aka intar da mu yayi kansu daga wutar jahannama. Kasancewar babu wani dare face Ubangiji ya yi tsama daga cikin bayin shi ya intar da wa'ansu daga ciki daga wutar jahannama zuwa musulamanin shiga gidan aljanna. Haka ƙarshen wata Ubangiji yana yin tsama wanda ta gama kowa da kowa, wanda Ubangiji ya so su da jin ƙanshi da rahamashi ya sanya su daga cikin waɗanda za su kasance a cikin gidan aljanna. Fatan mu ya kasance muna daga cikin waɗannan mutanen wanda Ubangiji ya musu rahama ya musu jin ƙai a cikin wannan wata mai albarka kuma ya amshi ibadodinsu. Kamar yadda muka sha haɗi kasancewar Ubangiji ya datar da bawa da ganin wannan wata ba ƙaramin ba gata ba ne ba Ubangiji ya yi wa bawan shi ba. Kamar yadda hadisi ya gabata wanda mun sha karanta shi a nan, mutane guda biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo cecekuci a kansu. Hadisin Barra wanda yake bayyanawa yake cewa ya yi muhuncin mutane guda biyu. Ɗaya ya rigayi ya mutane guda biyu ne suka gabato ruhun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wa manzo Allah mubaya. Ɗaya daga cikinsu ya yi karshashi ya yi kuzari wurin aiwatar da ayyuka na alkhairi a cikin wannan addini. Ɗayan kuma yana yin iya daidai kokarin shi. Kai tsaye aka nema ga musulmai su huta fagen yaƙi. Wa'innan mutanen guda biyu suka huta fagen yaƙi, shi wanda ya yi kuzari a wurin aiwatar da ayyuka na alkhairi, Allah ya datar da shi da mutuwar shahada. Shi kuma wannan wanda yana da ɗan rauni wurin irin aiki ga in ka kwatanta da ayyukan wancan wanda ya yi shahada, shi kuma Ubangiji ya datar da shi ya jinkirta mai har sai da ya ga watan Ramadan ya sake shekara, sannan Ubangiji ya amshi ranshi. Yake cewa da ya yi mahalkin sai ya gani gasu nan sun zo gaban sun zo ƙofar shiga gidan aljanna. Sai aka kirayi mai ba da izini sai ya zo ya yi izini ga wancan wanda ya mutu, wanda bai da kuzari ɓangaren bai kai ba wannan na farko kuzari ba wurin aiwatar da ayyuka na alkhairi. Aka bi aka fara mai izini da shiga gidan aljanna, sannan bayan ya shiga wani mai ba da izini ya fito daga gidan aljanna ya yi wa wannan wanda ya mutuwa shahada izinin shiga gidan aljanna. Ya shiga gidan aljanna sai shi yake cewa wani mai ba da izini da ya fito ya ce kai kuma ba ya ci ba, kasancewar bai mutu ba yana rayuwa a cikin duniya mulki yayi.
yayi waye gari sai yake baiwa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abin da ya gani sai tacce ku ce yaya za a yi ya kasance wancan mun san shi da kokari wurin addini shi kuma wannan kuma yayi mutuwa ta shahada ya kasance an jinkirtar da shi wurin shiga gidan aljanna akan wannan wanda ubangiji ya jinkirta mai a cikin kwanakin shi tsawon shekara guda labari har ya kai wa manzo Allah yake cewa me yake ba ku labu me yake ba ku mamaki a cikin al'amarin wa'annan mutanen guda biyu yake cewa shin wannan wanda aka fara mai izinin shiga gidan aljanna wanda aka jinkirta mai a cikin kwanakin shi hayya ga watan Ramadan yake cewa shin ubangiji ba ya jinkirta mai ba a rayuwar shi tsawon shekara guda ba suka ce kwarai ba yace to bari in faɗi muku tsakankanin su mai a cikin gidan aljanna tsakankanin darajar tsakankanin abin da yake sama da ƙasa kasancewar ganin watan Ramadan azumta wannan wata sallolin da suke cikin wannan watan Ramadan din ya yi su shi ya san ya darajar su ta kan ta sha bamban da shida wanda ya riga yashi wanda ya mutu shahada ya riga yashi kai a mai da arfan gurin ubangiji wannan shi ke nuna mana ba karamin ni'ima bace ba ubangiji ya nuna wa bawa farkon wannan watan har zuwa ƙarshen shi kuma cike da ibada wanda ta dace a yi cikin wannan wata haka wajibi ne a gare mu kafa jaddada godiyar mu ga ubangijin mu dan ya kasance wannan wata abin da muka aiwatar a ciki a karababbe ne idan muka leka salaf sun kasance suna wata shidda suna roƙon ubangiji ya datar da su da wata Ramadan bayan watan ya shude suna wata shidda suna roƙon ubangiji ya amsa ayyukan da suka aikata a cikin watan Ramadan fatan mu Allah karban mana zan mu tashi cikin kitabul hudud littafi wanda yake mana bayani akan haddi shi kuma haddi idan muka dauka a istilahin malamai shine duk wata ukuba wanda ubangiji ya kaddarar da ita ko wata ukuba wanda ta zo mana a cikin alqur'ani ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda akan ge mutun da maimaita irin aikatawa ko kuma ya kasance izina ce ga wanda zai aikata irin wannan laifin da zai aikata misali wani ya sha giya idan an kama shi an tsaye da haddin ubangiji akan shi to zai kasance an dakatar da shi ko an sha makance shi da ya sake komawa ya aikata wannan laifin da ya aikata kuma baya da haka wanda yake shirin ma ya aikata ya kasance ya sani idan ya aikata ba a kyale shi ba ga haddin ubangiji za a tsayar akan shi wannan shi sai ya ake ce mai al-hududa shi kuma idan ka dauka a ainihin lugha al-hadd yani al-mana shi shine duk abin da zai shiga tsankanin akin a kallace mutun a tsankanin abubuwa guda biyu ya kasance bai aikata ba wannan lahihikan da ya kamata ya aikata diddan a tsayar da haddin ubangiji akan shi kuma zan mu gani lalle haddi sabitun ne an same shi a karkashin sunna ta alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ijma'i na malaman na malamai wanda suka gabata kuma kada wayin mu taba tunanin haka kurin ubangiji zai sanya a haddi game da al'umma ko da game da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya cutar da su a'a da kai hikima wadda take hikima ce mai dimbin yawa kuma da kai wa'ansu ma'anoni da kai wani guri da ubangiji yake so ya cimma akan sanya wannan haddi game da al'umma ba dan komai ba dan aladabtar da mutane a tsarkake su daga irin lahihika wanda suke aikatawa ba banza ba ubangiji ya sanya shi ba face dan wannan haddin ya kasance tsarkaka ce daga lahin da bawa ya aikata a rayuwar shi ta nan duniya kuma ya kasance kafara ce gare shi game da hukumar da za a yi mai a gobe kiyama lahin da ka aikata idan aka tsayar da hukuncin ubangiji ko haddi akan ka to tabbas wannan lahin an riga yi an kankare ka an tsarkakar da kai daga wannan abin da ka aikata misali wani ya aikata zina aka mai haddi wanda ya dace da wanda ya aikata aikin zina to a lokacin da aka tsayar da haddi akan shi an wanke shi daga wannan lahin da ya aikata baya da haka kuma uba wanda zata biyo baya a gobe kiyama ubangiji ya riga ya sanya wannan haddin da aka mai kafara ce gare shi kuma zai kasance haddin nan da za a tsayar wa bawa ya kasance an tsawatar da shi akan aikin da ya aikata na wannan haddin da aka yi mai kuma ya kasance izina ce ga wani wanda yake so ya aikata wannan lahin da yake so ya aikata haka kuma idan muka leka zan mu gani tsayar da wannan haddin zai baiwa mutane al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani aminci bangaren jininsu bangaren mutuncinsu bangaren dukiyoyinsu kuma matakar za a ce a tsayar da haƙƙi da haƙƙin Ubangiji a saman doron ƙasa, to tabbas za a samu yalwa, za a samu kwanciyar hankali wanda za ta yaɗu a cikin al'umma. Duk wanda ya san idan ya aikata zina za a yi mai haddi, to ba ya yi ƙoƙarin ya tafi ya keta mutuncin wata ɗiyamace daga ɗiyan al'umma manzo Allah, ɗiyan al'umma na musulmai. Haka idan muka leƙa zan mu gani tabbas duk wani sharri da wani mai sharri yake so ya aikata, idan ya sani lalle da akwai wani haddi wanda za a yi mai, to zai kame kanshi. Haddi kuma lalle idan muka leƙa zan mu gani da akwai hikimomi da yawa wanda wa'ansu muna iya riskarsu, wa'ansu kuma kurum sai dai mu barwa Ubangijinmu. Kuma idan muka leƙa zan mu gani lalle a tsarin Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala a kullum rahamar shi tana rigaya a uba shi, tana rigaya dukkan wa'ansu abubuwa wanda Ubangiji yake iya kama bawan shi da shi. Rahama Ubangiji ta rigayi uqubar da Ubangiji yake yi wa bawa a rayuwar shi ta nan duniya ko ta gobe kiyama. Shi sanya ƙarƙashin yin haji sai aka yahe wa duk abinda yaron da bai balaga ba zai aikata, to ba a lissafa shi akan abubuwa wanda za a iya yi mai haji a kan shi, ko kuma abubuwan da wani mahaukaci za ya aikata wanda aka rigaya aka zare hankalin shi, to shi ma babu hira a tsayar da haddi a kan shi. Duka wannan ƙalƙashin rahama ce ta Ubangiji. Kuma idan muka leƙa ba wani haddi wanda aka sanya shi aka shar'anta wa al'ummanmu, al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, face ƙalƙashin haddin nan sai da aka sanya taka tsantsan. Ba kowa ba za ya zo ba ya ce a'a wane ya aikata kaza, a ɗauki hirar shi a yi wa wannan mutumin haddi ba. Labudda ya kasance sai an samu, idan muka ɗauki misalin zina, labudda ya kasance sai an samu shaidu guda hudu. Wannan shaidun guda hudu iya abinda na farko ya gani, iya abinda na ƙarshen ya gani. Idan shaidarsa ta saba, to dukkansu za a tattara su a musu bulala 80 bulala haddin kasafi da suka yi. Shi kuma haddin kasafi haddi ne wanda Ubangiji ya tsawatar diddan ya kasance babu wani wanda zai keta mutuncin wani ɗan adam. Dalilin haka aka sanya duk wanda zai zo ya zargi wani mummuni ko wata mummuna akan ya aikata wani fasikanci, to ana nema ya zo da shaidu guda hudu. Idan bai zo da shaidu guda hudu ba, to wannan mutanen wanda suka yi ikirarin ko wanda ya yi ikirarin wannan ya yi wa wannan mutumin mummunin nan ko mummunan nan kazafi, to za a tsayar da shi a mai bulala 80. Kuma Ubangiji ya kaddara ya sanya hukuncin ba a ƙara amsashe da shi ba, sai ya zo gaban jama'a ya nema ya tabbatar da tuban shi, ya shelanta tuban shi, a lokacin nan za a sake amsashe da shi. Shi sanya a halin haddi na zina, to labudda ya kasance an samu shaidu guda biyu. Sai dai idan wanda ake tuhumta da aikata aikin zinan ya shelanta ya tabbatar da lalle ya iƙrarin lalle ya aikata aikin nan na zina, a wannan halin za a tsayar da shi a tsaye da hukuncin Ubangiji. Idan muka ɗauki misalin haddi na sata, yanke hannu da ake yi, shi ma babu hurumin da za a iya cewa a'a mun ga wane ya ɗauki kaya, ko ana zargin wane ya ɗauki kaya, ko an samu wane kayan wane a hannun shi. Labudda sai an bi da kwai sharaɗuɗɗuka wanda sai an cika su, sannan a tsayar da wannan mutumin a yi mai haddi. Kinan ba haka kurum ba, Ubangiji ya sanya mana wannan haddin ba don a karewa mutum mutuncin shi, a karewa al'umma mutuncinta, ya kasance wanda ake tunanin shi ko ake tuhumta shi da aikata wani abu wanda zai iya wajabta mai haddi, to labudda ya kasance an samu sharaɗuɗɗuka wanda aka sanya aka gindaya akan haka, labudda su kasance sun cika. Idan babu su, to kana kallon mutum sai dai ka shafa mai lafiya. Kuma idan ka ce a'a lalle ka nace sai an yi wa mutum, to in dai ya kasance abin da ya shafi harkar zina ne, to takan yi ƙuka wannan ƙura ta koma kan mashiki. Shi ya kasance kai zama bulalar ba, shi zama mai bulalar ba, kasancewar a kare mai mutuncin shi. Za mu karanta hadisai za mu gani iya irin abubuwa Ubangiji wanda ya sha makanta mana ɓangaren hukumce-hukumce wanda suka shahi abin da ya shahi haddi. Haka idan muka leƙa za mu gani duk irin abubuwan da mutum za ya aikata in dai da kwai shubha, abin nan ya dace a tsayar wa mutum da haddi, amma dai shubha ta zo shi ma babu hira a ɗora wa mutum ko a zo a tsayar da haddi a kan shi. Misali, wane ne ya afka wata mata wadda ba ta shi ba, ai za a dauke shi a matsayin zinai aikata kuma za a yi mai haddi amma dai shi a cikin a iya sanin shi wannan matan matar shi ce ba matan wani bace ba kun gani shubha ta zo ko da za a samu dahiri a dauki wannan dan matsayin dan kane na shubha shi kuma wannan wanda aikata wannan lahin babu hira a tsayar da hukuncin haddi akan shi saboda abin da ya aikata a cikin jahilci ya aikata shi a cikin shubha ya aikata wannan shine malumai suke cewa dar'ul hudud bil shubahata dauke dukkan wasu haddiddika dalilin wata shubha wanda ta dosu akan wannan haddin da aka aikata hadisin mu na farko kalkashin wannan baban hadisi na 342 malai yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qadima nasun min ukal aw quraynati فاشتاوا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاهم وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعمة فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله وأن حديث إذا مكديبات كي إن كنت تشلتاي صحيح البخاري زم سام ياهو ترشي أتكين كتاب الوضوء babu abwalil ibl juz'i na daya babu wanda yake mana bayani akan hukuncin mutsarin raqumma juz'i na daya shahi na 56 hadisi mai lamba ta 233 haka shi ma imam muslim ya wutar da shi a cikin kitabul qasama babu hukmul muharibin wal murtaddin babu wanda yake mana bayani akan hukuncin wanda suke yanke suke datsi hanya dan washi kuma da waɗanda suka yi ridda juz'i na 5 shahi na 151 hadisi mai lamba ta 1671 hadisi ne wanda aka samo shi daga Anas ibn Malik khadimi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qadima nasu min ukalin aw qurayna wasu mutane sun gabato ko sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun musulunta sun mai mubaya'a wayannan mutane in ma ya kasance in kabila ukal ne ko kuma tsayin kabila Quraina ce kabila ukal sune kabila a wanda take ajnaniya ainihin larabawa ne wanda dangantaka su take kaiwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya kasance in kabila Quraina ne su kuma ɗayan kabila ce wanda take qahtaniya su ma bangare ne na daga nan da suke rayuwa nan cikin jaziratul araba shi Anas ya samu kokonto din ma ya kasance wayannan mutanen wanda suka gabato gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka musulunta suka yi baya ya kasance ɗayan kabila Quraina ne ko kuma ya kasance ɗayan kabila Ukal ne yake cewa fashtawul madina lokacin da suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zauna a garin madina bata amshe su ba kasancewar ba kowace gangar jiki bace ba kowace rai bace ba take iya zuwa bakunta wani gari ba ta samu kanta yanda ɗan garin suke wani sa'in zaka zo bakunta ruwan yake kama ka ko kuma yanayin jawun garin yake kama ka ko wani abu makamancin haka su mutane ne wanda suka saba rayuwa a cikin sahara da suka zo garin Madina bai kama su ba kasancewar wata cuta wanda ake ce mata aljawa sai ta kama su ci shine cutar da mutum zai samu cikin shi ya ringa kamari ya ringa kumbura ko kuma wannan mata jiki kuraje su ringa hito mata ko wani abu daga kalba mutum ya samu ya tsoshe soce to irin wannan cutar ta kama waɗannan mutanen kasancewar yanayin bai amshe su ba haka su ma mutanen garin Makka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga garin Makka zuwa garin Madina da yawa daga cikin su sai ta kamuwa da mutum sara kasancewar yanayin Madina bai amshe su ba irin yanayi bane ba wanda suka fito suka bar shi daga garin Makka ba to wayannan mutanen da suka zo sai irin yanayi na garin Madina bai amshe su ba a lokacin nan sai suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya suke cewa awina wa atimina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bamu mana mafaka kuma ka ciye su da mu ka ciye su da mu a wata riwaya suke cewa a wata riwaya suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasawon mana madan wani wuri wanda yake mai laushi wani wuri wanda yake mai dan wani wuri wanda zan fi iya zama a cikin shi mana suke nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sawo musu mafaka fa amara lahum annabiyyu sallallahu alaihi wasallama bil qahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umurce su da a saban musu tahuwa wanda take mai nuru tahuwa wanda ana iya tazanta idan an ce al-liqa shine ainihin idan an ce al-liqa shine tawuwa wanda take mai nuno amma dai idan ka dauki mafhumin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurta da akai su gunda ake kiwata dabbobi na sadaka kiyenne wurin da ake kiwatawa musulmai sadaka dabbobin su na sadaka shine bayan gari shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci akai su wannan wurin yake cewa wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaliha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce su idan an kai su su sha daga nonon wannan raƙuman kuma su sha daga butsarin wannan raƙuman wannan shike nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan likita na zuciya wanda aka turo shi ya magance cututtukan da suke cikin zukatan mu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama likita ne wanda yake magance cuta na gangan ciki kasancewar sun zo sun bayyana ga iya matsalar su nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu musu magani gashi nan ku tafi ku sha daga hutsarin wannan taguwa nono kuma ku sha daga cikin nononta wannan kuma yake nuna mana lalle da kai fa'idodi na daga magance cuka nan da suke na cikin ga gangan ciki a kalbashin nonon raƙumi kuma da hutsarin raƙumi haka da kai asar wanda yake mawqufi ne marfu'i ne zuwa ga Abdullahi ibn Abbas yake cewa hutsarin raƙumi da nonon raƙumi yake cewa shifa'ul lizariyati butuniha cuka magani ne da dukkan wa'ansu damuwa na daga ciki cuta da stoma ko wani abu duk abinda dai zai kasance cuta ce ta ciki to hutsarin raƙumi da nonon raƙumi yana magance wannan cuta haka Abdullahi ibn Abbas ya bayyana kuma hadisi ne wanda yake marfu'i yake cewa fanqalaw sai suka kama hanya daga garin Madina zuwa ga wajen Madina inda ake kiwon raƙuma na daga sadaka yake cewa falamma sahhu umurnin da manzo Allah ya musu nasu sha su sha daga hutsarinta da nonanta lokacin da suka sha suka samu lahiya a wata riwaya mai riwaya yake cewa falan masani lokacin hadda suka sha suka yi kitse kenan gangan jikinsu ta bunƙasa a lokacin da yake cewa falan masahu suka warke daga cutar da take damunsu yace qatalu ra'iyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sai suka kashe makiyayin manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi an musu alheri sun rama da mugunta wannan wanda yake kiwon wannan raƙuma na daga ko dabbobi na daga sadaka sai suka kashe shi yace wastaqul ghanama dukkan wannan dabbobin da suke wannan wurin wanda ake na makiyayen nan suka kore su suka tafi da su yace faja alkhabaru fi awwalin nahar sai labari ya cimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon ni sai da sayyin sa'iya labari ya kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen ka na'ukal ko uraina ga abinda suka yi ga makiyayinka sun kashe shi a wata riwaya da sun kashe shi sai da suka tsone idanuwan shi abinda suka yi sun tsotsone idanuwan shi suka kulle shi suka zamnar da shi suka kwantar da shi a cikin rana har sai da yana neman mai sharuwa bai samu ba abinda zai sa cikin rana kuma ga garjin rana tana bugun shi har sai da ya mutu wannan shine hukuncin da suka ko irin kisa wanda suka yi wa makiyayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama washi gari a harkon sahiya labari ya cimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abinda mutanen ka suka aikata yake cewa fa ba'atha fi asarihi manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sai ya tura abu bayan su yake cewa falam martafa an-nahar lokacin da marice ta yi ji abihim sai aka zo da su da barkobin da suka kora suka tafi tare da su wannan shi yake nuna mana al'amarin umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zartacce ne daga ya riga ya aiwatar da shi sahabban da aka tura su tayi su zo da su sai gashi nan farkon sahiya sun tafi zuwa marece sun zo da su da abinda suka kore ne daga dabbobin nan yake cewa fa amara bihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai umarni abinda za a aiwatar akan su fa qudi'at aydiyahum sai aka yanke hannayen su wa arjulahum min khilafi kuma aka yanke kawuwan su da sabani idan an yanke hannun dama sai a yanke kafa hagu idan an yanke hannun hagu sai a yanke kafa dama yake cewa wa sumirat ayunuhum aka tsotsone dukkan su ayyawa aka tsotsone idanuwan su wa turiku fil harrati yastaskuna sai aka shanya su a cikin rana suna neman a ba su ruwa su sha fala yusqawna kuma ba wanda ya taimake su ba su ruwa su sha iya abinda suka yi wa wannan makiyayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurta a yi da su qala abu kilaba yake cewa fa haula israq wa'annan mutane da murko daga cikin lahin da suka aiwatar sun yi sata shi kuma haddin sata shine a yanke hannu kuma ana yanke shi ne idan abinda aka sata ya kai misali ya kai rubu dinara ya kai ɗinkar na daga dinara a lokacin da za a yanke musu hannayen su shine abu ne labar yake cewa kada wani yayi tunanin wai waɗannan mutanen zalunta su aka yi a'a na ɗaya waɗannan mutanen sun yi sata sun kore dabbobi na sadaka dabbobi wanda aka baya da amana su a kiwata su dabbobi na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu qatl sun kashe makiyayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma hukuncin wanda ya kisa shi ma aka kashe ko ai haka bayan can mun karanta a cikin kitabul qisas yake cewa bayan da haka wa kafaru ba'da imani sun kafurce bayan imanin da suka yi ai sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun musulunta sun yi wa manzo Allah mubaya'a sai suka saba suka yi ridda suka koma kan kafircin su shi kuma hukuncin wanda ya ridda za a nema ya tuba tsawon kwana uku idan bai tuba ba za abin da yake tsankanin mu da shi shine kurmi a sa a fille mai kai yake cewa baya da haka wa harabullaha wa rasula kuma sun yaki Allah da manzon shi an sa an musu goma ta arziki sun saba wa Allah da manzon shi abinda aka musu na daga alkhairi kin wannan shine hukuncin da ya sanya su ma aka yi musu wannan hukunci zamu ga da kai maganganun da malamai akan wannan mas'ala wanda ta shahi hukunci akan waɗannan mutane wanda manzon Allah hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akan waɗannan mutane abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da shi karkashin wannan hadisi na farko lalle wannan uqubar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akan waɗannan mutane da tsayar da haddidduka wanda yayi akan su shine abin da ya dace da su wannan kuma bai ci karo ba da faɗa ta wa'ansu daga cikin malamai wanda suke cewa a'a ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani da ai kisa gulgudan da abinda aka yi kisa da shi misalin wane ya dauko adda ya sara wane a wuri kaza shi ma idan za a kace shi a dauko adda irin mukakan kudan kwaciya adda a sara mai inda ya sara mai ya kace shi suke cewa lalle da kai hadisi wanda ya tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan haka to nan malamai sun yi ta maganganu akan haka abinda dai zan mu kai kanshi magana wanda take mafi rinjaye akan haka shine wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu uquba gulgudan ta'ziri gulgudan ko ladabtarwa gulgudan yanda shari'a ta baiwa babban limami ya ladabtar da duk wanda yazo da laki wani ne ya aikata wani aiki game da wani to hakika limami babban limami yana da hukuncin ya leka halin wannan mutumin ko ya leka halin al'ummar da ake rayuwa tare da ita ya ladabtar da wannan mutumin gulgudan abin da ya dace a ladabtar da shi shine abin da ake kiran shi da at-ta'zir shi kuma ijtihadi ne na babban limami limami wanda yake ko alƙali ko wanda yake jagoranta al'umma wurin tsayar musu da haddi da ko kuma kisasi kinan limami zai daidaita ya gani in ya dace ya kaurara akan ladabtar da za a yi mai ko kuma ya saukaka ko kuma ya yi ta daidai wa daida shi sanya waɗannan mutanen da suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyukan da suka aikata ayyuka ne wanda suke masu tsanani da yawa ayyuka ne masu muni da yawa idan ka dauka sun yi ridda shi kuma dama an sani hukuncin ridda wanda ya bar addinin shi na musulunci shi shine a kashe shi kuma haka sun ka kashe wannan makiyayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma wanda ya kai wanda ya kisa idan jama'a koda mutun 100 zasu hadu su yi kisan mutun daya to dukkan su aka masa aka kashe su haka sun misatar raqumma na sadaqa na al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hukuncin su shine a yi musu hukuncin wanda ya dace da su shine a yanke hannayen su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya da haka sun yaki Allah da manzon shi ga abin da aka ce musu ga abin da aka musu na goma da arziki su kuma ga abin da suka sakatta kuma baya da haka sun ya daba na a saman doran kasa da suka sha da duk wanda ya ji labarin irin haka shi ma zai yi kokari ya koyi da irin abin da suka aikata wannan ita ce ake kira ya daba na a saman doran kasa kuma sun kawurce ni'ima wadda ubangiji wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu alhurma aika su magani da aka yi musu kuma aika su da shisa daga cikin nonon raqumin nan da gutsarin raqumin nan a sadaqa a bulisi bayan an musu ni'ima sun sakanta da abin da yake kuma bayan haka sun tsone idan wannan makiyayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada musu kakaf irin iyalahin da suka aikata shi ma ya musu abin da haka kuma wannan bai ci karo ba da aya wadda take cikin suratul nahl wadda ubangiji yake bayyana na qamtum fa aqibu bi misli ma aqamtum bihi gulgudan iya abin da ka aikata kai addanci akan dan uwanka kai ma a yi maka gulgudan abin da kai shine aka gama su dukkan su sakamakon abin da suka aikata aka tsayar da hukunci na ubangiji ko haddi na ubangiji akan su kuma wannan hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu halaccin neman magani da neman sababi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya shawarcin su ko yana iya musu addu'a ubangijin su ya sanya Madina ta kasance ta amshe su kamar yanda yayi ga sahabban shi manzo Allah ne yake yin addu'a Madina ta amshi sahabban shi sallallahu alaihi wasallam yana iya musu addu'a amma dai sai ya ce musu a ga magani kuma ya tura su zuwa ga inda za su samu da magani ce san ya ake su a rayuwar mummuni kada yayi sake da sababi duk abin da zaka aiwatar kada ka ce a ai na kama addu'a Allah zai yi mini a ka kama sababin da zai isar da kai zuwa ga samun dace ga abin da kake roƙon ubangijinka kada ka zamantoci ba sanne wasu sun zo gun Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ko Umar ya ji su a cikin masallacin manzo Allah suna cewa a ai mu mun rike Allah Allah zai arzutar da mu yace musu kai kowanne daga cikin ku ko ku tashi ku tai ku nema ko kun wallahi mun ku bulala yace waye ya taba ganin sama tayi ruwan zinariya duk abin da kake nema ka roki ubangiji ya datar da kai amma dai wajibin ka ne ka kama sababi ba wanda ya taba samu wani abu daga cikin arziki face abinda ubangiji shi ya riga ya kaddara mai shi kuma ya huto ya kama sababi haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu lalle hutsarin raqumi yana daga cikin abubuwa wanda suke masu tsarki ba najasa bane ba inda najasa ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bai tura su bai umurce su ba da su sha daga cikin wannan nonon raqumin nan ko kuma daga sha daga cikin hutsarin wannan raqumin wannan shike nuna mana lalle baya daga cikin abubuwa wanda yake suke masu najasa kuma da ya kasance najasa ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bai tura su ba haka iya kwanukan da raqumi ya sanya bakin shi a ciki dukkan su baya buƙatar sai an wanke ko kuma an yi wannan insu an tsarkake su daga cikin wannan kuma wannan shike nuna mana da najasa ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bai yi ba masalan da malamai suke ta'khirul bayan a waqtil haja da bai da ya zartar da ya hudi musu tun daga lokacin nan lalle wannan najasa ne bai kamata ba ku kusance shi ba wallahi ta'ala sai hadisi na gaba hadisi na biyu kalkashin wannan littafin alhadisu salis wa al-arba'un ba'da al-300 hadisi na 343 malai yake cewa an ubaydullah ibn utba bin mas'ud an abi hurairata wa zayd bin khalid al-juhani radiyallahu anhuma qala inna rajulan min al-a'rab ata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulullah anshuduka allah illa qadayta baynana bi kitabillah فقال الخصم الاخر وهو افقه منه نعم فقد بيننا بكتاب الله واذن لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامراته واني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه ب100 شاة ووليدة فسالت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد 100 وتغريب عامل وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 عام، أقض يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فقضى عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafi cikin kitabu shuruud, babu ash-shuruud allati la tahillu fil hudud, babu wanda yake mana bayani akan sharadaddukan da bisa halatta ba wurin tsayar da haddiddika. Wani baya kawo wani sharadi ba wanda sharadi ne wanda bai zo ba a cikin shari'a ba, na idan ba a same shi ba a tsayar da haddi ba, duk wani sharadi wanda yake koma bayan sharadin Allah da manzanci fa huwa batil. Kamar yadda muka karanta a can lokacin hadisin Barira, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da Aisha da ita da Barira akan Barira a sayar za a siru mutum ga ita da ko ta kawo kudi kaza akan a aintar da ita game da wurin uwayen gidanta. Aisha ta ce ki tayi ki tambaye su nawa ne ki zo zan ba da kuɗin a yantar da ke. Ita kuma Barira tana a matsayin baiwa a wani gida, amma dai kasancewar shakuwarta da gidan manzon Allah da iyallan manzon Allah take zauwa gidan Aisha ta mata shigindiminta, sannan ta koma gidan da take aiki a can. A lokacin nan Aisha ta ce ki zo zan biya a yantar da ke. Barira ta koma zuwa ga uwaye gidanta, suka ce musu ga Aisha tana nema ku rubuta abinda kuke so Aisha ta interpreta ta saye ni dan wala'inta waliyantakata tana kanta waliyantakata tana kan Aisha. Suka ce a'a zan mu amshi kudin ki mu sayar da ke, amma dai waliyantakake tana kan. Manzo Allah da ya tarar da Aisha ta bashi labari ta ce ki rubu ko haifi musu ba matsala a tafi a sayar. Aka kawo aka yi rubutu aka tsare aka bada kudi, Barira ta koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo kan munbari yake cewa dan me ya sanya me ya samu mutane za su rinka sharadin da sharadin da babu shi a cikin alqur'ani ko sunna. Sharadi duk sharadin da ya sabawa sharadin Allah da manzon shi, wannan sharadin fa huwa batilun batilun batilun, sharadi ne wanda yake lalatacce ko lalatacce sharadi ne lalatacce sharadi ne. Haka manzo Allah ya bayyana musu alwala'u liman ataka waliyantaka, alwaliyanci na bawan da aka yantar da shi yana komawa kan wanda ya yantar da shi. Aisha ta saye ta yarda Allah shi ta bada a gare ta, ita ta yantar da ita kenan waliyantaka ta, tana gun Aisha yarda Allah shi ta bada a gare ta. To shine nan malam Imam al-Bukhari ya kawo babu wanda yake bayyana mana hatta da abin da ya shaye haddiddika dukkan wani sharadi wani wanda zai kawo ba'a la'akari da shi matsayin sharadin ya saba wa sharadin Allah da manzanci. Idan muka leka juz'i na uku shahi na 191 hadisi mai lamba ta 2724, haka shi ma Imam Muslim ya hutar da hadisi a cikin kitabu Hudud, babu man yatarafa ala nafsihi bizina, babu wanda yake mana bayani wanda ya karanta ya tabbatar wa kanshi lalle ya aikata zina, a lokacin nan ana iya kafa shi a mai haddin da ya dace a kanshi haddin zina. Juz'i na 5 shahi na 121 hadisi mai lamba ta 1697, hadisi ne wanda aka samo shi daga Ubaydullah bin Abdullah bin Utba bin Mas'ud al-Huzali al-Madani al-Faqih al-A'ma, malami ne wanda yake malamin fiqhu kuma makamu ne, yana ɗaya daga cikin faqihai guda 7 wanda bayan shudewar manyan sahabbai sai kasance su ne wanda suke fatawa a cikin nan Hijaz dukkansu. Shine ake kiransu da al-fuqaha'u saba, malaman fiqhu guda 7 wanda bayan shudewar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ilimi wanda yake ilimin hadisi da fiqhu ya dawo kansu, su suke fatawa su ne manyan malamai. Daga cikin su da kai shi Ubaydullah ne tabi'i ne ba sahabi bane ba, yana cikin tabaka ta uku na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. An tabbatar da sika ne dukkan hadisin da Ubaydullah zai rawaito, hadisi ne babu kokonto a kan shi, hadisi ne wanda yake ingantacce matukar ba a samu wani wanda yake sama da shi da cikin isnadi ba, wanda yake ba a karɓa hadisin shi ya mai ƙarya dangane hadisin zuwa gare shi. Kamar yadda malamai suke malaman tarajum suke cewa ai salihun jami'un mu'allamun mu'allimun mu'allimun Umar bin Abdul Aziz mutum ne wanda yake nagari mutum ne wanda Allah ya bashi ilimi wanda yake mai yalwa kuma malami ne na Umar bin Abdul Aziz wanda ake lissawa shi ɗaya daga cikin khalifofi guda biyar daga cikin khalifofi wanda suke shiryayyu idan kai kare akan khalifofi guda hudu karshen su Ali bin Abi Talib mafi yawa daga cikin malaman tarihi suna cewa idan dai kana nema wani khalifa wanda yake siffantuwa da irin siffa ta wancan khalifofi guda hudu babu kamar Umar bin Abdul Aziz a zamanin shi ne sai ka fito daga birnin Sana'a zuwa garin Madina ba wani wanda zai tare ka ko kura bata tarbi sai ka saki dabbobin ka su ruga su kai daga wuri kaza zuwa wuri kaza ko kura bata tarbi saboda yalwa da mutane da suke da a wannan lokacin da aminci da ya yadin kasashen Larabawa ko dauka ta musulunci a lokacin shi ne za a hutar da zakka a rasa wanda za a ba ya ci ta kasancewa kowa ya wadatu amma dai wani iko da Allah bai mai tsawon kwanaki ba Allah ya takaita mai kwanaki amma dai mutane sun samu aminci iya aminci shine daga cikin abubuwa na izina wanda ake fada labari akan shi shine da ya tashi mutuwa bai barwa kowa ba a lokacin kamun a nada shi a matsayin shi na khalifa yana daga cikin samari wanda ake nuna su a cikin dukkan garin sha dukkan garin Iraq afwan Kufa ce a lokacin da ita ce headquarter ta khalifanci kasancewar kakan shi khalifa ne haka dan sarauta ne haka ma'aiyin shi tana da hali an gadar mai da dukiya kasancewar matar shi kuma diyar khalifar da yake ci ne kinan gaba da baya shi dai bangaren dukiya babu wannan hira yana daga cikin samari wanda ko mutanen da ake nuna su kasancewar yanayin kayan su yanayin abin hawan su yanayin gidan su a lokacin da aka nada shi a matsayin khalifa duk abin da ya san yana da ya dauka ya maida sa baitul mal abin da matar shi take da ya dauka ya maida sa baitul mal Allah ya arzuta shi da iya goma sha biyu iya goma afwan bai bar musu komai ba lokacin mutuwar shi illa dinar goma sha biyu wannan dinar goma sha biyu sai da aka wayi gari wa'annan diyan nashi guda goma su suke ciyar da dukkan wannan garin nasu wanda suke wannan duk wani suna da gida wanda kurma ake hutar da abinci ake baiwa wa'anda suke bukata duk wanda yazo nan wannan diyan shi suke ciyar da wannan diyan kuma wannan khalifin wanda aka wanda ya mutu kamun shi dai ya bar wa diyan shi kamun ya mutu kowanne an bar mai dinare 10,000 dukiya ce wanda laqiba da laha sai da aka waye gari diyan wannan khalifin suna zuwa suna cin abinci a gidan da su suke bayar da abinci sai sadaka shi sai ya kalkashin shi mafi yawa malaman tarbiyya suna kawo irin wannan kisan dan su nuna ba wai gata bane ba mutum ya ringa tunanin me za ya bar wadan shi ba kai kokari ka bar wadan ka halayya masu kyau ka bashi tarbiyya wanda za ta datar da shi za ya sanya ya wanne duniyar shi da lafiyar shi wannan malamin Ubaidullah yana ɗaya daga cikin malaman da suka karantar da Umar bin Abdul Aziz wanda ake lissahin shi daga cikin khalifofi guda biyar daga cikin khulafa'u ar-rashidin yake cewa shi Ubaidullah ya rasu a shekara ta 94 a wata hada ta malamai 98 a wata hada 102 daga cikin hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Ibn Sa'd ya kawo labarin shi a cikin At-Tabaqat juz'i na 7 shahi na 246 haka shi ma Imam Zahabi a cikin Siyar shi ma ya kawo cikakken bayani na shi juz'i na 4 shahi na 475 haka mala yake cewa an abi hurairah shi ne Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi wanda ya mutu a shekara ta 57 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa Zaid bin Khalid al-Juhani shine Zaid bin Khalid al-Juhani Abu Abdurrahman sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin tabaka ta harko na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu a shekara ta 78 a wata hada 68 haka dai malamai suka samu sabani a shekarar biyar su kamar yanda Ibn Hibban a cikin As-Siqat ya kawo bayani shi juz'i na 3 shahi na 139 yake cewa qala wa'annan mutanen guda biyu Abu Huraira da Zaid bin Khalid al-Juhani suke cewa inna rajulan min al-a'rab lalle wani mutum daga cikin mutanen karkara ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yazo manzo Allah bi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi fa qala sai yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah unshiduka Allah ina gama ka da Allah illa qadaita bainana bi kitabillahi fati ka mana hukunci da alqur'ani da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi yake nuna maka da aka ce maka mutumin karkara yaya za a yi ka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ai har sai ma ka gama shi da Allah ka ce a maka hukunci da hukuncin Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da bi za a yi maka hukunci mutumin da ma yanzu ku anil hawa baya furci sai akan abin da yake san ganshi duk abin da zai furta abu ne wanda yake wahayi ne wanda ubangiji yake nuna wannan shi yake nuna maka lalle da kai badawa da kai kauyanci da kai rayuwa a karkara wanda wannan mutumin da yazo ya dabbaka ta a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala al khasm al akhar dan abokin jayayyar tashi wanda suka zo aka kawo ƙara gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mallan Abu Huraira ko Zaid bin Khalid sai yake cewa wa huwa afqahu minni shi ya hi shi hankali ya hi shi fahimta saboda gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wuri bane na wuta ba guri ne na ladabi idan ka zo kada ka daga muryarka sama da muryar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ka zo ka nema a baka izini kai magana gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yake cewa shi dayan da yazo abokin jayayyar tashi to ya yi shi fahimta ya yi shi hankali yake cewa na'am yake cewa kurai ku ya manzo Allah ga mun mun zo gunka yace faqdi bainana bi kitabillahi kai zartan mana da hukunci a ka zartan mana da hukunci karkashin littafin Allah hukuncin Allah kenan wa'azan ko manzo Allah ka bani izini in ji magana fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kul wani abin da zaka faɗa ya kai abokin jayayya wancan yake cewa inna baini inna ibni kana asifan ala hadha lalle dana ya kasance ma'aikaci ne a gidan wannan mutumin malaman kamar ibni hajar da ya kawo yake cewa kalmar hadha da tazo tana nihin wannan lalle wannan yara shi yake nuna maka yaran da ake jayayya akan shi yaran da ake nema a zartar da hukunci yana nan gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma dai ita matar da za a zartar da hukunci akan ta ita bata nan yayin aukinta ta zabaka karanta daga cikin abubuwan da zan yi fa'idantuwa a cikin hadisin karkashin wannan yake cewa inna ibni hada lalle dana wa in wannan dan nawa da kake gani ya manzo Allah kana asifan ala hada ya kasance a wata riwaya ne kawo yake cewa inna ibni hada lalle dana wannan wa yake cewa kana asifan ala hada ya kasance bara ne ko dan aiki ne game da wannan mutumin da kake gani abokin jayayya ta fa zana bi mar'ati wannan dan nawa sai zina da matan wannan mai gidan nashi wannan shi yake nuna maka bai kamata ba a bada hurumin shigar wani zuwa ga iyalinka matakar baka cikin gida ko da kana cikin gidan bai da hurumin ya shiga kamar yanda aya ta sabka aka saukarwa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kamata ba su ringa shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da bai musu izini ba yake cewa inna zalikum kana yuzin nabiyya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haqa wannan abin yana cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wani mutum wanda yake da kishi akan iyallai shi to ba zai ba namanin ba wani bare ya ringa shiga gidan shi a duk lokacin da ya gada ba matukar ba a yi mai izini ba yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan abin yana mai hukunci kuma ku kuma ku duk lokacin da kuka ga dama ku zo ku ringa shiga gidan shi kuma yana jin kuma ya yi muku magana ku bar shiga gidan shi yace to wallahi la yastahi min al-haqa Allah baya kubiya akan mu bai muku gaskiya bai kamata ba wannan yana daga cikin tsari na shari'a wannan musulunci namu kowanne ya killace gidan shi ba kowa ba zaka bari ba ko da ma'aikaci gare ka ko yaron ka na shago ka ringa aika shi gidanka duk lokacin da ya ga dama ko yaron ka furuntoyin ka ringa aika shi duk lokacin da ya ga dama ya ringa shiga gidanka to wata rana zai saka kuka wannan kuma sunna ce ta rayuwa baya yiwa a bar abinda a bar ashana da essence a kyarta a ce ba ta kama duk lokacin da za a yi sakaki to wallahi sai an ga gobara ta tashi duk lokacin da wa'ansu mutane guda biyu za su keɓanta, to shaitani za ya kasance gaba kansu. Shiko dukkan wata faka nema yake ya bari. Kuma irin hakan aka samu su ba musulmai ne, kuma sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Darajar mu ba irin darajar su bace, darajar su ta kere darajar su muliya. Amma dai ga abin da suka abka a ciki. Shine kuma wannan kuma abu ne wanda yana iya samun kowa. Kowa yana iya aikata zunubi ma koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kadai ne ma'sumi. Shine ubangiji shi killace shi, sha makance shi da aikata ayyuka wanda suke da zunubi. Amma dai kowa irin hakan tana iya samun shi. Babu wani wanda baya iya, yake iya bakt, yake iya rike zuciyar shi akan aikata wannan abubuwa wanda yake na haramu, sai wanda ubangiji shi ya jiga shi. Shine annabi Yusuf yake cewa ma ubarriu nafsi inna nafsa la amaratu bisu'i illa ma rahima rabbi. Yake cewa wannan mutumin, wannan yaron yana aiki a gidan wani, wannan abokin jayyatawa ya abka wa matar shi. Yake cewa wa inni ukhbirtu, lokacin da ya aikata aka kama shi yayi zina da matar mai gidan shi, yake cewa sai aka bani labari anna ala ibni ar-rajul, hukuncin da za a yi wa, haddin da za a yi wa ɗana shi ne za a jehe shi, kasancewar mi yayi zina da mata wadda take ta aure. Yake cewa fafdadaitu minhu bi mi'ati shatin wa walida, kasancewar a bar mini ɗana a rai, a bar mini ɗana a rayuwar shi, sai na ce to abinda za a yi, bari in wanshi ɗana in ba da dabba ko ƙaramar dabba guda ko tumkiya ko akuya, idan aka ce shata dukkan ƙananan dabbobi, ya ce in ba da dabbobi guda ɗari kuma in ba da baiwa guda ɗaya a kan a hanshen mu na ɗana, kadda a kashe shi, kadda a jiye shi. Yake cewa aka yi haka, na ɗauki dabba guda ɗari na bada, na ɗauki baiwa na bada, kasancewa a bar mini ɗana hukuncin jiwa, kadda ya tabbata a kan ɗana. Yake cewa fasa'altu ahlal ilmi, sai na tambayi wa'ansu ma'abuta ilimi wanda suke suna zawwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna kwankwada daga ilimi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake badarwa. Yake cewa fa akhbaruni annama ala ibni zalbu mi'ati wa taqribu adam, sai suka bani labari ai hukuncin da yake kan danka, haddin da za a yi wa danka shine za a yi mai bulala guda ɗari kuma a nesantar da shi da gari tsawon shekara guda. Za a baƙuntar da shi a wani gari tsawon shekara guda. Haka masu ilimi suka bani labari. Wa anna ala imra'ati hadha ar-rajul, kuma matar shi kuma wannan za a yi mata, za a jehe ta, kasancewar mi, kasancewar mata ce wadda take mai aure. To kasancewar haka da ya wadi musu, shi an bashi dukiya, an yi irin shari'ar ƙauye da ake yi. Kai zina da matar wane, shi ke nan a ce maka kawo hatsi bahu kaza ko kawo kuɗi kaza, shi ke nan an wanshi zinar da ake da aka aikata irin hukuncin ƙauye. To ya ce to tun da haka ne ai wani a tare to nina, ai an yi hukunci nina ya bada ƙananan dabbobi guda ɗari, ya bada baiwa ɗaya a kan ɗan shi ya kuɓuta daga jiwar da za a mai. To abin ashe ba haka ba ne ba, matar shi za a je. Sai ce to tun da haka ne a tada hukunci a tai zuwa ga mulkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine wancan wanda farkon hadisi yake ba mu labarin, wancan da ya zo ne yana tada jujuyoyin wuya, yana kalmomi irin wanda ba su dace ba a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi da ya san ɗan shi bai da komi, ɗan shi bulala za a ne, sai ya ce to manzon Allah a wani hukunci da littafin Allah, kuma ga abin da yawa, kuma kamar izini in fara magana a yi ba da nazaskwanan abin da ya kuwa. A lokacin nan faƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, kasancewar dukkan su biyu sun nema a musu hukunci da Alƙur'ani, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce musu wallazi nafsi biyani, na rantse da wanda raina ke hannun shi, la aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi, tabbas zan yi muku hukunci da littafin Allah, abinda ubangiji ya sabkar akan shi zan yi muku hukunci. Yake cewa alwalidatu wal ghanam urudda alayka, wannan dabbobin da aka bada da wannan baiwar da aka bada su wannan a maida maka kayanka, kamun ma a zartar da wani hukunci. Wannan ba hurumin shi wancan ya ce su, haƙƙinka ne a mayar maka da kayanka. Wa ala ibnika jalbu mi'ati, danka kuma zan mutsar da shi mai bulala guda ɗari. Amma dai a nan, a wannan halin da ake ciki, wannan ɗan da zai ce a'a ni ban yi zina da wannan matar ba, ba wanda yake da hurumin da ya yi haddi. dalilin da ya sanya nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta yizartar da wannan hukuncin wa'ala ibnika jalmi'atin danka zamu mai bulala dari kasancewar danka ya riga ya tabbatar da yayi zina sir rigayi yaron yana a wata riwaya yaron yana gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana da dumani yana tabbacin dan wannan yayi zina da wannan matar wannan mutum suma wanda suka kawo sun tabbatar yaro ya tabbatar koda in duniyar nan za ta tabbatar da cewa ne yayi zina da matar wani ko wani yayi zina da ɗiyar wani to tabbas wannan yaron in dai bai tabbatar ba yace kwarai ko nayi zina ko kuma aka samu shaidu guda hudu wanda suka bada shaida shaida ta da irin wanda kowa ya bada a wannan halin zaniye bai kuma bayan haka babu hira yi mai hacci saboda a kare mutuncin wannan shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar musu da hukunci wanda yake gurgurdan hukuncin da ubangiji ya sabakar a cikin littafin shi shine yaron nan za a yi mai bulala guda 100 yace wa tadribu ahli za a bakuntar da shi a wani gari tsawon shekara guda kinan za a hutar da shi da wannan daga garin misali yayi a nan to za a hutar da shi a kai shi ya tafi wani gari ko kauyen ga dago kauyen wannan garin ya tafi ya zauna tsawon shekara guda ba tare da ya dawo ba za a sa shi kaso na shigo a cikin wannan garin saboda takalmi a dukkan fasikancin nashi gobe ma an san da mu za su kai mata amma dai tsawon shekara guda an maka kora da hali in ka tafi zaka gyara halinka idan ka dawo to zaka shiga cikin taitaka yake cewa ugdu ya unais ya kai unais kai sabbako gobe da sassayalau unais shi shine ibnu duhaq al-aslam dan kabila banu aslam ne wannan shi ke nuna mana wannan matar da aka yi zina tare da ita ko waɗannan mutanen da suka zo ɗan kabila banu aslam ne shine aka nemi unais shi ma ɗan kabila aslam ne aka ce mai to yanda za a yi kai ɗan gida ne ka tafi zuwa ga wannan matar gobe da sassahel fa in i'tarafat farzuha idan ta tabbatar da ta yi zina tare da wannan yara kurum a tara jama'a a shehinta wannan shine hukuncin ita ma wannan matar nan me yasa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo fa in i'tarafat idan ta yi i'tirafi ta kardanta ta tabbatar da lalle ta yi zina da wannan yaron to a lokacin da hukunci yake a wanka idan lokacin da unais ya tayi yace a'a tace a'a ita ba ta yi zina ba wani wanda yake da murmun ya tsaya da hanci a kanta in ma ya kasance an kawo shiru ko kuma a shaha mata lafiya tunda ba ta tabbatar ba wannan shi ke nuna mana da kai kissa ta ma'is lokacin da yayi zina aka zo ya tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zina ya zo manzon Allah ya kawar da kanshi har yake tambaya wai shin wannan mutum wai ba mahaukaci bane ba aka ce wallahi tallahi da hankalin shi har manzon Allah yake kira wadan kabila sai yake tambaya bai taba yin hauka ba bai taba hauka ba da hankalin shi imani ne kurmi ya tasu zuciyar shi ya zo ya ce a tsaye da hukuncin Allah a kan shi da ya zo karo na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku rike shi ku dai ku yi tsaye da hukuncin Allah a kan shi ma'aikacin suka mai aure ya taɓa aure a lokacin nan aka zo aka tattaru aka fara jiwon shi ma da ya shega a guje sabon manzo Allah suka bi shi da suka yi da sare shi da aka zo aka bayyana manzo Allah labari ai muna jiwon shi ma'aikacinka yawar ya arce a guje yake neman tsira yace dan me sai ya kuka kuka cika bar jiwon shi da kun kyale shi take yi ya dawo akan hukuncin akan ikrarin da kuma idan ya dawo ya nema ubangiji shi ya gafarta mi kuma yin zai gafarta mi wannan yana daga cikin tausayi na ubangiji game da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine nan ba yake cewa fa gada alaiha unais sai yayi sambako ya tafi zuwa ga wannan mata fa atarafat wannan mata sai ta yi itirafi tace kwarai fa ta yi zina da wannan yaron barin ko yaron mai gidanta فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت منزا الله صلى الله عليه وسلم سي امرته اكنتا يا اجيهنتا كسانچوار لوكاتي ياجا ان شاء الله زان متسيا هكا الله كان مساتين دزوا الله سبحانه cikin masarai idan zamu tashi akan abubuwar da zan fiya fa'idantuwa da su akan wannan hadisi abinda muka wada daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsa ita ce makomarmu lafiya bana bukatun mu ya sanya wani da duniyar nan lafiya ya sanya aljanna ita ce makoman mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.